Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani sarauniya Far'a Nomad FM da Lol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka za a sauraron mu ko shirye-shiryen mu da suka gabata a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammaci. Yau Litinin 24 ga watan Yuni shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren. Cikin shirin namu na wannan daren naku, muna dauke da rahoto akan matakin da hukumar alhazai ta kasa a Najeriya ta dauka na kayyade kudaden haji na bana. Sai kuma matakin da wata kotu ta dauka akan bukatar da jam'iyyar adawa ta PDP da shugaban da dan takaranta Alhaji Atiku Abubakar suka yi. Daga karshe za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, wai kuna ganin waɗannan kuɗaɗe da hukumar alhazai ta kayyade na kuɗin hajin bana sun yi daidai kuwa? Lambar dai kamar kullun kada a manta, alamar tarawa sai 1 sai 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5. Daga bisani za ku ji labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya saka takunkumai akan Iran, abin da ya kira sabbin tsauraran matakai kan fannin hada-hadar kudaden kasar waɗanda aka tsara su domin su kaikaci shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu akan wani umarni na gashin kansa da baya bukatar amincewar majalisar dokokin kasar, wanda ya ce zai dakile hanyoyin da Khamenei da kasar ta Iran suke samun damar hada-hada a kasuwannin kudade na duniya. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce matakin zai rufe dubban biliyoyin daloli na kadarorin kasar. Shugaba Trump ya kara da cewa umarnin da ya bayar mai karfi ne kuma ya yi daidai a matsayin martani kan harbo jirgin Amurka mara matuki da Iran ta yi a makon da ya gabata. Lamarin da Amurka ta ce ya faru ne a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa, amma Iran ta ce a sararin samaniyar ta ne. Rahotanni daga Habasha na nuni da cewa an harbe har lahira sojan da ake zargi da jagorantar yunkurin juyin mulki da aka yi a jihar Amhara da ke arewacin ƙasar. Wakilin muryar Amurka da ke babban birnin jihar Bahir Dar ya rawaito cewa an kashe General Assam New tsige ne a yau Litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro. A halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji rauni a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulkin na ranar Asabar, wanda shi ne mai gabatar da kara na yankin Migbaru Kebedi, ya mutu sakamakon raunukan da ya samu, a cewar wani rahoto da kafar yaɗa labaran gwamnati ta bayar. A ranar Asabar, wasu 'yan bindiga suka kutsa kai cikin wani taro da ake yi a Bahir Dar, inda suka kashe shugaban yankin Ambachu Mekononi da kuma ɗaya daga cikin manyan masu ba shi shawara. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin sun ayyana General Assam New, wanda shi ne shugaban jami'an tsaron jihar Amhara, a matsayin ya jagoranci yunkurin juyin mulkin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rufta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa. An kuma tabbatar da cewa mutum 24 sun jikkata. Yau Litinin, masu ayyukan ceto sun ci gaba da tono baraguzan ginin ko akwai waɗanda suke da rai. Ma'aikatan na bacci ne a cikin ginin mai bene 7 da safiyar ranar Asabar a lokacin da haɗarin ya faru. Waɗanda aka ceto daga ginin sun ce aƙalla mutum 50 zuwa 60 ne suke amfani da ginin a matsayin wurin kwanansu. Asalin benin ana gina shi ne a matsayin gidan haya wanda mallakin wani ɗan kasuwar China ne. A halin da ake ciki, ‘yan sanda na tsare da mutum hudu, dukkansu ‘yan kasar China, domin yi musu tambayoyi a ƙoƙarin da ake yi na gano musabbabin rushewar ginin. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa China don a tuhume shi, ko kuma wasu dokoki yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa. Yayin da take jawabin buɗe taron da za a kwashe makonni uku ana yi kan haƙƙin bil'adama a birnin Geneva na ƙasar Switzerland, Michelle Bachelet ta ce har ila yau tana ci gaba da tattaunawa da hukumomin China kan abin da ya shafi yankin Xinjiang, inda ta tabo batun samun hanyoyin kaiwa ga yankin da sauran batutuwa.
Muhammad Hafiz Baballe kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, daga labaran na duniya bari mu shiga cikin taskar rahotannin namu, inda za ku ji cewar hukumar alhazzai ta Najeriya ta fitar da wani abu da ta kira kuɗin ƙarshe na maniyata da za su biya don su sauke farali a bana. Abin tambaya a nan shi ne, wai mutane nawa ne za su iya biyan waɗannan maƙudan kuɗaɗen don ziyartar gabas? Hawa Umar, wakilin sashen Hausa, ta haɗa mana wannan rahoton.
Ana ci gaba da muhawara ne kan sanarwar rage wasu kuɗi a cikin farashin kuɗin kujerar aikin hajji na bana, kamar yadda hukumar alhazan na hakon ta fitar da sanarwar rage naira 51,170 ta ce ya biyo bayan sauya hanyoyin da motocin da za su ɗauki alhazan Najeriya za su bi, da kuma rage farashin daga gwamnatin Saudiya. Tuni, hukumar ta umarci hukumomin alhazan jihohi su mayarwa alhazan da suka gama biya waɗannan kuɗaɗen da aka rage. Duk da haka, babbar rana naira 1.5 million da ɗoriya. Game da masaukin alhazai kuma, jihohi ke kama masaukinsu da kansu, inda ita nahkon kamar yadda shugaban hukumar Abdullahi Muktar ya taɓa yin bayani kan tabbatar da inganci ne kawai.
Jaha suke kama gidajensu. Mu yakace mu tabbatar da gidan nan ya cika mafi ƙarancin ƙa'ida na gwamnatin Saudiya, sannan a ce a shiga. Dan hukumar alhazai ta kasa kawai ba ta zuwa ta ga gida kawai ta ce a zuba alhazin jaha kaza. Sai jihar sun kawo gidan ta hannun wanda suka wakilta ya yi musu hidima.
Wasu waɗanda suke da niyyar zuwa aikin hajji nan gaba sun yi fatan ragin ya fi haka yawa don su samu damar biya.
Sunana Halima Abdulra'u. Tun an ce zamani abokin tafiya, duk shekara sai kiga an samu karuwa na kuɗin wannan kujera, amma mu bai mana daɗi ba, ko ma za a rage mai tsoka, a ce a cikin 1.5 million da ɗoriya 50,000 katal ko 51 ne aka rage, ai bai yi ba, mu dai bai mana daɗi ba. Idan za a yi ragi, ai dan Allah ai ragi mai tsoka.
Sunana Adamu Suleiman Jakusko. Amma har yanzu ya kamata a ce sun sake ragewa, kuma lokacin da suke bayarwa ma na zuwa haje. Yanzu mu muna nan muna ta bankauren mu ne, amma ina gaya miki, daga baya zaki ga suna ta kawo wasu sunaye na wasu jihohi da ake ta turo na alfarma da sauransu. Kuma tsakani da Allah ya kamata dai ni dai a duba wannan maganar kuɗin hajin nan, gaskiya yayi yawa.
Yayin da ake sa ran fara jigilar alhazan a wata mai zuwa, hukumar ta nahkon ta tsayar da ranar 15 ga watan gobe ta zama ranar ƙarshe ta kammala biyan kuɗin kujerar. Masu sharhi na fatar gwamnatin Buhari za ta ƙara rangwame kan canjin dala ga alhazan ƙasa da naira 305 kan dala ɗaya. Tun shigowar gwamnatin Buhari ta soke kwamitin Amirul Hajji da rangwamen canji. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hawa Umar da wannan rahoto. Su kuma mahukunta a Jamhuriyar Nijar kira suka yi da mutane da su mai da hankali wajen ganin an kawo zaman lafiya cikin al'umma. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto wanda ta aiko mana.
Haduwar gwamnan ya shirya ta ne da zimmar tabbatar da kwanciyar hankali kuma al'umma su shiga cikin doka don kauce ma fitina kamar yadda ya faru a wasu wurare a kasar nan. Alhaji Abubakar Sanda shine sultan na da magaran, ga irin bayanin da yayi.
in aka diba dukkan wanda ya zo nan kamar yadda mai girma gwamnati ya haifi wakili ne na jama'a yana gaban jama'a ya zamanto mu ci gaba da galgadi galgadin wanda suke baya mu da wanda suke saurare mu mu dinga gaya musu magana wadda take ta gaskiya ta Allah a cikin addinin musulunci ba fitina Allah ya la'anci wanda ya ka fitina to saboda haka mu ci gaba da wannan abin da muke kuma ya kasance dukkan wanda yake so ma ya zo yayi tambayo a unguwa ya ce a naji kaza kaza to kuna da amsar da za ku bashi ba wata magana bace gwamnati tana so komai ta mishi ka'ida in babu ka'ida ba zai taba yuwa ba a yi zaman lahiya ya kasance addininmu abin da ya shimfiɗa mu bi mu tafi da shi
Hassan Malam Sani babban alkali na jihar Damagaran cewa yayi idan har ba hannun gwamnati ba san irin matsalar da za a shiga ba
kaman yanda muka faɗi wallahi in babu hannun gwamnati cikin harka addini to addini zai gagare mu shambi wannan zai gagare mu akwai kasashen yanzu da muna tunani akwai masallacin da yau da shekara 10 ba a yi jami'a cikin shi kasuwa yanzu a ce gwamnati ta janye hannunta ta ce babu ruwanta kowa ya abin da ya ga dama kaso dole ta fasa ci da garin bari harkar addini kenan kada a sa gwamnati ta janye ta bar mu da waɗanda dama su so suke su bata addini kuma su zo mu rasa yanda zamu yi da su
malamai sun gamsu za kuma su bada goyen bayan su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce su cewar gwamnatin jihar Damagaran Isa Musa
the different example que nous avons donné il n'en fait que confirmer ce que nous avons et que la loi est nécessaire justement pour cadrer les choses
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
Allah ya kyauta a gaida Tamar Abari. Kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a Najeriya ta bada hukuncin cewar jam'iyyar Adawa ta PDP da dan takararta Alhaji Atiku Abubakar ba za su samu damar samun abin da suka nema ba. Hakan yasa Madina Dauda ta hada mana rahoto daga binnin tarayyar.
Alƙalan kotun shari'ar zaben shugaban kasa su biyar ne suka yi ittifaki cewa ba zai yi su baiwa jam'iyyar PDP da dan takaranta Atiku Abubakar izinin duba na'urar yanar gizo da aka ce hukumar zabe ta yi amfani da ita ba a bisa dalilin cewa an yi ta kai ruwa rana akan batun na'urar kuma matuni hukumar zabe ta ƙaryata batun na'urar wacce ake kira server a turanci bayan hukuncin lawyer da ke kada Atiku Abubakar da jam'iyyarsa ta PDP Livi Uzoku ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli
We are saying allow us access to inspect materials used by INEC, which we're entitled to. And if they say there is no server, that's just why we are saying let us go there. That is what this inspection will confirm. So we are going to challenge that at the Supreme Court.
Livia che mun nemi kotu ta wajabta hukumar zabe mai zaman kanta. Da bamu daman bincike cikin yanar gizo da na'urar card reader da aka yi amfani da su a lokacin zabe amma ba su amince ba zamu daukaka ƙara zuwa kotun koli akan wannan hukunci to shi ma lauyan hukumar zabe Yunus Usman a lokacin da ya nashi jawabi ya buƙaci kotu ta yi watsi da wannan bukata domin a cewarsa jam'iyyar PDP da dan takaranta Atiku Abubakar suna tambayar hukumar zabe abin da ba ta da shi ne
the court said look issues have been joined And those issues can only be proved during trial. And so, as at now, it is not fair for the court to delve into those issues. We are satisfied.
Yunus Usman ya kara jan hankalin kotun ne ga bukatar da PDP ta gabatar a ranar 6 ga watan Maris na bana, inda ta ce kayayyakin zabe ne kawai take da bukatan gani, ba na'urar yanar gizo ba. Jam'iyyar PDP da Atiku Abubakar suna kalubalantar nasarar shugaba Muhammadu Buhari a zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 23 ga watan Fabrairu na bana. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jinjina ta musamman ga Hajiya Madina Dauda. Yau dai muna so mu ba ku dama ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku dangane da waɗannan kuɗaɗe da hukumar alhazai ta Najeriya ta ƙayyade na magana zuwa haji. Menene ra'ayinku me kuke gani? Amma kamun nan mu shakata da wannan.
Ka wallawai ni ta aure idan dubana Allah ubangiji ka zamba na ja gorana
ka wallawai ni ta aure idan dubana Allah ubangiji ka zamba na ja gorana
ka waken ga aikurun mu ba zan yi dannufin dadi ba ta sanya hankula a kai ga manufa dan ne riba ba sautin kidi ko rawujin aman hala ba a san abun nufi samun ruwa fa ba banza ba ranar litinin rana ta balanna ta ayin ne ranar sha hudu gawa a tamfa ba ayyero ne rana ta masoyan an duka duniya mun ya aune ranar litinin.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To, mun samu kiranmu na farko daga jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa?
Kuna magana da Salamatu daga birnin Kudu, tsohon sika na karamar kuma birnin Kudu.
To, Salamatu, muna jin ka.
Gaskiya wato kudin aikin haji ne muka duba, amma gaskiya yayi yawa kudin aikin haji da gwamnati ta fitar da shi a yanzu. Duba da irin halin da mutane suke ciki. Ya kamata a ce wannan kudin aikin haji nan bai kai haka ba. Domin aiki ne na ibada.
To, kuna ganin cewa ya kamata a ƙara rage kudin kenan?
Gaskiya kamata a ƙara ragewa.
To, Allah ya samu wanda aka yi don su sun ji. Bari mu koma jihar Kaduna. To, masha Allah, mun gode. To, bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Tanko Bature ne daga SKP daga jihar Kaduna.
To, Malam Tanko, muna jin ka.
Don Allah a rage ma mutane kuɗin tafiya Makka. Saboda su talakawa su samu moriyar wannan kafan tafiya sauke da farali.
To, Malam Tanko, kaɗan kashe rediyon ka. To, ana iya cewa kana ganin cewar kenan wannan miliyan ɗaya da aka ware kenan, kana ganin kenan ta yi yawa kenan, Malam Tanko?
Aba, kuɗin ya yi yawa. Talaka ne fa yanzu fa ba kuɗi.
To, Allah ya sa mu dace. Mun gode, Malam Tanko. Bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da wuni.
Barka ka dai, wa ke magana?
Yana magana da babawa mai agogo ne na cikin garin Gitata. Ina magana a cikin garin Gitata.
To, muna jin ka, Malam Babawo.
Gaskiya fi sabilillahi, wannan kuɗi yayi yawa. Yana da kyau a ce gwamnati ta ɗan sauke, ko da yake ba wai ya kasance da cewa dole kowa ta ji, amma yana da kyau a ɗan sauke, saboda shi ma talaka ne ya ɗan samu. Saboda wannan al'amari, in ka duba ka gani, yau kowa fa yana fama da kanshi. Saboda haka, dan Allah, ina roƙon gwamnatin Buhari mai adalci ta taimaka, dan Allah, ɗan sauke wani ko jama'a za a ɗan samu.
To, mun gode, Malam Babawo. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Armaya Obaka, aikin yaro.
To, Malam Armaya. To, muna jin ka, Malam Armaya.
Na ji abin da ke tunawa kai. Bisa gaskiya lamari, mu gaskiya abin kunya ne a ce Najeriya a je miliyan ɗaya da wani abu a je ake haji Najeriya. Duba ga yadda wa'ancan gwamnatocin da sun ka wuce. Gaskiya kuɗin ba su kaka nan ba, amma gaskiya abin bakin ciki ne a ce Najeriya aje aikin haji miliyan ɗaya har da wani abu. Haba jama'a, abin ya yawa gaskiya.
To, mun gode, Malam Armaya. Bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Musa, ka ɗan kashe rediyon ka.
Sunana Alhaji Musa Ngabo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To, da Allah, ka ɗan kashe rediyon ka.
Wallahi ba rediyo ma kashe rediyon, kaka ba ma rediyo kusa da ni, sai dai ko yanayin waya.
To, bismillah, muna jin ka.
To, alhamdulillahi, gaskiya al'amari, wannan kuɗi da shugaban ƙasa da ɓangaren kuma alhaji ta Najeriya suka sa tsakani da Allah, in dai gaskiya za a gaya musu, tsakani da Allah ba a tausayawa talakawan Najeriya ba. saboda ka gani 2011 na je Saudiya a babban kujera naira 500,000 a wata shekarar da suka wuce 2013 na biya naira 600,000 kujera ta tsakiya na je ƙasar Saudiya to amma wai wayannan gudanar duk wanda yake mulki a lokacin waye yake mulki ne amma ya kamata ta shugaban ƙasa fa ya duba fa ya gani to sai yawo mutane wannan al'amari ai kan kujeran maka yanda talakawa suke cikin kunci babu kuɗi babu abin nan in dai ana so a sace farallin to ya kamata a biya naira 800,000 ko 650 ko 700 kaga an tausaya an sa tallafi amma a ce komai an tsaya tallafi gaba ɗaya babu wani tausaya gaskiya mu da muka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko muna sai to muna kira gare shi gaskiya kuɗin hajjin nan tun fa da ya hau mulki tsakani da Allah ba a sako da shi talakawa sun samu sauki ba in ne muku fata har gari Allah ya sa talakawa mu yana zuwa
to bari mu tafi jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
ne inji karamar hukumar gidan Yobe state
to malam dallami muna jin ka
to wato ni ra'ayi na akan wannan kudi na aikin haji
eh
wato ni kusan ni da abokai na kusan mun dade muna shiri mu tafi hajin nan ga kudi mun dan tara da ya kamata daidai gurgudo mu tafi to amma dishe kana sai mu ji kudi ya hau
eh
to amma yanzu roƙon Allah da muke wannan sauki da aka dan samu Allah ya sa gaba mu a sake samun sauki kamar haka
to mun gode malam dallani bari mu tafi
yawa kuma wanda mu samu mu dan mu je mu sauke farali mu dawo
to masha Allah Allah ya nufa bari mu tafi jihar Anambra wa muke da shi a jihar Anambra
assalamu alaikum kuna tare da Salisu daga nan jihar Anambra
to malam Salisu muna jin ka
to ni a lokacin da nan dai Baba Buhari
eh
ya taimaka ya tara lagi jiran masa dinnan
to me dalilin ka to layin malam Salisu ya tsinke a har yanzu dai muna sauraron ku kira to mun sake samun kira daga jihar Nasarawa wa muke da shi a jihar Nasarawa
assalamu alaikum warahmatullahi Idris Zakariya Muhammad daga Nasarawa
to malam Idris muna jin ka
wato gaskiya ya kamata hukuma alazai
kadan kashe rediyon ka da Allah kadan kashe rediyon ka
okay kuma alazai da shugaban kasa ya kamata su duba wannan al'amari abin da za su tane su mafi yawa masu kokarin zuwa hajji nan na aikin ibada galibi su talakawa ne matalakawa nan su ne suka yi kokari suka tsaya suka yi tsayin daka suka zaɓe su to ya kamata bisa ga wannan ya kamata tsakanin Allah su duba su tausaya kudin makan kudin maki aiki hajji ya yi yawa sama da dala 4,000 ba ka gani ya kamata a ce kalmar kujerar na akalla a mai da ita kamar dala 2,000 ko da 500 ita babbar kujera a basu kamar dala 3,000 amma miliyan ɗaya da rabi babbar kujera miliyan ɗaya da wani abu kalmar kujera wannan ya yi yawa ya kamata a duba tausaya mutane suna ba wai kasuwanci suke zuwa ba suna zuwa suna aikin ibada ne saboda ya kamata a duba wannan al'amari a tausaya saboda Allah ki sai billahi assalamu alaikum warahmatullahi
to mun gode Mala Idris da kiranka za mu dasa aya a cikin shirin namu to muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba su samu dama ba gobe ma rana ce ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke nan birnin Washington DC bari mu fara a misra inda yanzu haka kasashen Afirka suke can suna gwagwarmaya na neman cin kofin kalubalen ka na Afirka na wannan shekara wato Cup of Nations inda zuwa yanzu kasashe irin su Nigeria da Morocco da Senegal da Algeria da Uganda duk sun samu nasarori a wasannin su na farko Nigeria dai ta samu nasarar cin kasar Burundi da ɗaya da babu ne amma sai bayan da aka shigo da Odion Ighalo a matsayin wanda zai mai gurbin wani sannan aka samu wannan nasara din a ranar Asabar haka su ma Morocco da Senegal duk sun samu nasarori inda Namibia su suka ci kansu ma abinda ya baiwa Morocco nasarar ci ɗaya da babu a jiya Lahadi kenan yayin da su ma Senegal suka nuna cewa za su yi cin wannan kofi bayan da suka lallasa Tanzania da ci biyu da babu Algeria ma irin cin da ta yi wa Kenya kenan biyu da babu a group na farko wato group A Uganda ta yi abin tarihi domin ta zo ta lallasa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ita ma da ci biyu da babu wanda wannan yasa aka zo ƙarshen shekaru 41 da wannan ƙasa ta Uganda ta yi bata taɓa cin nasara a wannan gasa ba rabonta da cin irin wannan nasarar tun shekarar 1978 lokacin da suka ci Najeriya a wasan kusa da ƙarshe kafin su zo Ghana ta sha su a wasan ƙarshe din. To sai dai mu ce kash kokarin da kasashen Afirka suke na su yi rawar gani a gasar cin kofin mata na duniya ta zo ƙarshe a jiya Lahadi bayan da Ingila suka fitar da Kamaru da suka yi waci 3-1 a wannan wasa din a zagaye na biyu. Daman tauna Asabar dai aka fitar da Najeriya da kungiyarta ta Super Falcons bayan da ƴan Jamus suka ci su 2-0. To su waɗannan kasashe guda biyu wato Kamaru da Najeriya duk da cewa an fitar da su sun yi abin a zo a gani domin su wannan ne karo na farko da aka taba samun kasashen Afirka har guda biyu sun shiga cikin wannan wasa na zagaye na biyu a wannan gasa ta cin kofin duniya na mata. To yanda duk wannan ke faruwa ana tana wata wasan kwaiko game da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Super Falcons da ƴan matan suka ce ba za su bar hotel ɗinsu ba sai an gama biyan su dukkan kudaden alawus din su da suke bin bashi ba ma na wannan shekara ba na shekaru da dama. Su dai ƴan Najeriya din daman Jamus ce ta fitar da su daga wannan wasa din. To bayan an yi auyi ana ganawa tsakanin su da hukumar kwallo ita hukumar kwallon kafa ta Najeriya to NFF ta yi alƙawarin cewa za ta biya wannan basu sukan ɗan matan suke bi tun daga shekarar 2016. Wannan dai ba shine karo na farko da aka taba samun irin wannan matsala ba da kungiyar kwallon kafa ta mata don kuwa shekarar 2016 da irin haka ta faru lokacin da ba a biya su kudaden su ba har suka yi zanga-zanga a Abuja. Sannan a shekarar 2004 sun taba share kwanaki uku suna zaman su a hotel sun ce ba za su tashi ba sai an biya su irin wannan kudaden da suke bashi na allowance. To a ƙarshe ita ma Kamaru yanzu mai yiwuwa ne ta fuskanci horo daga hukumar kwallon kafa ta duniya bayan cece kucin da ya gudana lokacin da suka yi wasa da Ingila da suka ci su 3-0 a wannan gasar ta mata. An ce ƴan wasan Kamaru ɗin sau biyu suna sa ana jinkirta wasan nasu da Ingila saboda rigimar da suka tada. Akwai ma wani ɗan kwallon Kamaru ɗin da ake cewa Augustin Ijengi wanda ya zubar da yau akan wani ɗan kwallon Ingila da ake cewa Doni Dogan abinda zai sa watakila a janyo masu horaswa ko kuma ɗaukan matakin horo a kansu. Kuma abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga Washington mun baku lafiya.
To a gaida Aliyu Mustafan Sokoto da labaran wasanni har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon muke cewa yanzu karfe 4:57 na yamma. Kamun mu kammala shirin Mal Hafiz ba mu kana labarai.
To Yusuf ga labaran a takaice. A yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka takunkumai akan Iran, abinda ya kira sabbin tsauraran matakai kan fannin hada-hadar kudaden kasar waɗanda aka tsara su domin su kaikaci shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rahotanni daga kasar Habasha na nuni da cewa an harbe har lahira sojan da ake zargi da jagorantar yunkurin juyin mulki da aka yi a jihar Amhara da ke arewacin kasar. Wakilin muryar Amurka da ke babban birnin jihar Bahar Dar ya rawaito cewa an kashe General Assam New Tsige ne a yau Litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro. Akalla magina 26 aka tabbatar da mutuwarsu a Cambodia bayan da wani gini da ake kan ginawa ya rufta a birnin Sihanoukville da ke gabar ruwa, an kuma tabbatar da cewa mutum 24 suka jikkata. Shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga hukumomin Hong Kong da su tuntuɓi masu ruwa da tsaki kafin su amince ko su yi gyara kan ƙudurin dokar da za ta tura mai laifi zuwa China.
To Malam Hafiz, yau dai shirin namu a nan zai da sa'aya, duk da dai naga kai ma ɗazun da waka ala inna tana a wanda naga kana
a waka ta rata ni kwarai da gaske.
To Allah ya sa mu dace. To ma sauraro, da dai takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare, naku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma wadda ta haɗa ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan namu na yanzu Mr. Daniel, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya a nan birnin Washington DC. Bissalam.